wannan mawdu'i na lasar mutuwa yana da matukar muhimmanci, wato tarbiya da irin ababen da suka kawo taɓarɓarewarta da kuma hanyoyin da za a bi domin a samu gyara game da ita. Kusan lasar za ta shafi ƙidaya ne da ƙididdigar sabubba da suka kawo rushewar tarbiya, da kuma abubuwa na zahiri da muke gani waɗanda za su ba da shaida game da rushewar tarbiya, da kuma shawarwari ko bayanin waɗansu hanyoyi da idan sun taimaka za a samu gyara tarbiya a mayar da ita yadda take a da. Farko ya kamata mu san cewa menene tarbiya. Tarbiya kamar yadda al-Imam al-Asfahani yayi bayanin ta'arifin ta a cikin littafin Mufradat na Gharibul Qur'an, yace insha'u shay'i halan fa halan ila haddi tamam, insha'u shay'i halan fa halan ila haddi tamam, kafa abu zango bayan zango, mataki bayan mataki, har ya kai ga kamala, har ya kai ga cika. Wannan shine tarbiya, kulawa da abu tun daga zangonsa na farko, na biyu, na uku, har ya zuwa lokacin da zai samu kamalarsa. Wannan shine hakikanin tarbiya. A ce tarbiyantan ɗa ko ƴa na nufin kulawa da shi tun daga zango zango na rayuwarsa har ya kai ya samu kamala. Kamala ta tunani, kamala ta hankali, kamala ta sanin ya kamata. Dole akwai al'amuran da za a yi har kafin yaro ya kai ga wannan. Wannan shine hakikanin tarbiya. To amma menene mazahir da zamu gani a zahiri waɗanda suke nuna mana cewa a hakikanin gaskiya tarbiya ta rushe ko tarbiya ta lalace? Akwai al'amura da dama waɗanda samuwar su ke nuna tarbiya ta lalace. Abu na farko, huququl walidain, bijire wa iyaye da ƴaƴa suka yi. Da yawa daga cikin ƴaƴa sun bijire ma iyayensu, sun kangare musu, ba sa jin maganar su ko faɗansu. Sannan ƴaƴan ba sa tausaya wa iyayensu ko da iyayen sun gajiya ta fuskar shekaru. Sawa'un wannan iyaye maza ne ko mata. Wannan wanda yake abu ne na zahiri, kowa zai iya nuna shi da ɗanyensa. Babu wata unguwa, babu wani kwararo, fate sai ka sami ko da kangararre ɗaya ko biyu cikin yaranmu maza ko mata. Sannan abu na biyu, rashin girmama na gaba. A da mun tashi muna yara ƙanana, idan mutum ya yi laifi a unguwarsu, dattijan unguwa guda ɗaya ya isa ya larabtar da kowane yaro a kwararren a lungun a unguwar. Amma a yanzu kana tare da wanka ko ƙaninka, baka isa ka ladabtar da ƴaƴansa ba, shi ma bai isa ya ladabtar da naka ba. Inda zaka kama ɗa daga cikin ƴaƴan ƙannanka ka ce zaka ladabtar da su don sun yi wani abu na rashin ya kamata, a gaban mahaifinsu mahaifiyar yaron za ta gaigaya ma baƙar magana a matsayinta na babban wa, ko ba tare da shi mijinta ya ɗauki wani mataki na ladabtar da ita ba. Don haka sai ya kasance ba wanda ya isa ya tsawata wa ɗan kowa, kowa yana ji da nashi laifi kaɗai. Wannan rashin girmamawa da yara suke wa wato ainihin na gaba da su waɗanda suka tsara suka fuska shekaru, wani abu ne da ke nuna rushewar tarbiya. Domin a cikin tarbiya ta addinin musulunci akwai mutunta na gaba. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce, yace laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana, ba ya daga cikin mu dukkan mutumin da baya jin tausayin na ƙasan cikinmu, sannan baya mutunta babba daga cikinmu. Sannan ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa yana daga cikin ganin girman Allah girmama mutumin da yake da fulfura, da kuma girmama masanin Alkur'ani mai girma. A yau ba wani mutum galibi da ake mutunta shi saboda fulfularsa. Yara ba sa girmama shi kawai don wannan, in baya ba su wani abu na duniya da suke bukatar samu a wajensa. Sannan matasanmu ba sa mutunta wani mutum kawai don kasancewar sa hafizin Alkur'ani ko masanin Alkur'ani mai girma, wanda wannan dukkaninsu alamomi ne na rushewar tarbiya. Abu na uku, ta'amuli da kayan maye, shaye-shaye, shan giya, zukar tabar wiwi, shan sholito, shan dukkan wani abu wanda tunaninka zai kai gare shi da wanda tunaninka ba zai kai gare shi ba. dan kawai mutum ya bugu, dan kawai mutum ya fita daga cikin hayyacinsa. Tsammaninsa wannan shi ne abin da ke nuna wato hulewa da kuma samun hutu tattare da shi. Wani dan uwa yake bani labarin cewa ya samu ɗansa mashaya suna tattaunawa da juna, kowa yana tambayar ɗan uwansa me ya taɓa sha, kowa yana lissafawa ya sha giya, ya sha wiwi, ya sha kasholusho, ya yi kaza. Sai ɗan ya ce masa, ka taɓa jika ko da tururuwa ka sha? Yace ban taɓa sha ba. Yace to da sauranka. Ma'ana an kai matsayin da ɗan adam zai samu hoda da ake sanya wa ƙwaro ya mutu, ya jika sai ya sha. Wani ya taɓa bula ya sha. Yaɗuwar waɗannan al'amura abu ne waɗanda suke a fili. A yanzu akwai wurare da dama wanda an riga an san cewa akwai dillalan tabar wiwi, ba wanda ya sai kama su. Babu mamaki ka je ka masu ka tarar cikin dillalan, ma akwai wani jami'in tsaro. Wannan wani abu ne wanda yake a sarari, wanda wannan shi ma shaida ce kan shaidu da ke nuna cewa tarbiyya ta rushe. Abu na hudu, yaɗuwar zina. Wato a cikin birananmu da ƙauyukanmu, zina ta riga ya taya su. Ba kuma sai ma'aurata, ba wai kuma sai wanda ba su da aure ba, hatta ma'aurata. Akwai waɗanda su saboda zinarsu ma ba sa yi da kowa sai da matan aure. Sun kai wannan matsayin da su ba za su yi zina da karuwa ba. Ko wanda aka ce lalatacciya ce, ta kaɗawa kanta ƙararrawar za ta yi alfasha, sai wanda take kaman ma tsararra matar aure da ita za su yi zina. Akwai gidaje na zinace-zinace. Irin lodge din nan da ake ginawa, kawai a sa ɗakuna a ciki, a sanya ma'aikata, mutum ya zo ya kama haya awa ɗaya ko awa biyu ko kwana ko sati ko wani abu makamancin haka, gwargwadon daɗewar da mutum zai yi, gwargwadon farashin da za a ɗora masa. Lokacin da mutum ya zo da mace, ba a tambayar sa wace ce, abinda ba ya firin jari shi ne, duk wanda ya zo da mace wajen an san ba matarsa ba ce. Yaɗuwar waɗannan sun yawa a cikin garurrukanmu. A nan Kano akwai su. A waɗansu ƙauyuka na Kano akwai, wai ya kai matsayin dan saboda lalacewarmu, idan ka je kasuwannin ƙauyenmu, irin wanda suke ci rana-rana, kasuwar da ke ci Lahadi ko Litinin ko Talata ko Laraba, irin yadda mutane ke kai haja ta kasuwanci su sayar, haka karuwai suke zuwa su yi ɗakuna na zana, su shimfiɗa katifarsu a ciki irin ta tafi da gidanka, su zauna a waje, ana zuwa ana ba su kuɗi ana yin zurdu. Wannan a kasuwanninmu na ƙauye duk akwai waɗannan. Wani abu ne wanda ba za ka iya ƙaryata shi ba. Ba zai yi daɗi ba ka ambata ka ce kasuwar gari kaza da kasuwar gari kaza da kasuwar gari kaza, dan kan ƴar garin su ce ka zage su ku ka ci mutuncinsu. Amma mutane biye su ba da shaida. Kuma ku tambayi likitoci da suke aiki, suke yin nazarin yaɗuwar ƙwayar cuta ta HIV. Za su bayyana maka mashahuran garurrukan da ake ganin wannan cutar ta yi kaka gida a cikin ƙananan hukumomi na jihar Kano. Za su bayyana maka wannan idan ka je ka bincike su. To kaga yaɗuwar wannan abu ne da ke nuna rushewar tarbiyya. Sannan abu na biyar na gaba daga cikin abubuwa da ke nuna rushewar tarbiyya, yaɗuwar luwaɗi a tsakankanin mutane. Wai ta kai matsayin ɗa namiji zai tsaya a bakin titi a zo a ɗauke shi da mota a yi wannan da shi, irin yadda mata karuwai suke tsayawa a bakin titi namiji ya ɗauke su. Kuma a nan cikin gari akwai titunan da ake ba da shaidar idan ka ga ɗa namiji a wurin a tsaye daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza, dama ya tsaya ne don saboda abokanan fasikanci irin nasa su zo su ɗauke shi tafi da shi. Akwai manyan mutane da suke ɗaukan samari su yi musu hidima, su sai musu ababen hawa, su gina musu gidaje, su kai su waje, su ba su dukkan kayan alatu don su yi irin wannan fasikancin da su. Duka waɗannan ababe ne da ke nuna rushewar tarbiyya. Sannan abu na shida kuma, yaɗuwar sace-sace. Tun daga satar takalmi a masallaci da satar tinkiya ko kaza a kwalro ko lungu, har yi zuwa ga fasa gidaje, har yi zuwa ga ƙetare katanga, har yi zuwa ga abin da ya fi wannan muni. Waɗannan al'amura ne sun riga sun yaɗu a tsakankaninmu, ko in ce a tsakankanin matasanmu. Sannan kuma abu na bakwai shi ne fashi da makami, wanda galibin waɗanda suke fashi da makami ɗin sai ka samu matasa ne ƴan ƙasa da shekaru 30, galibin shekaru 20-22 ko 25 ko na makamancin haka. Dan ƙanƙanin lokaci ba a fi sati ko na makamancin kwanaki makamancin haka ba, wani ɗan uwa aka je aka shiga gidansa aka yi masa fashi ƙarfe 9 a nan nan kwandila ƙarfe 9 na dare. Yace dukkan ƴan fashin maganar da suke yi da shi tunda sun ɗauki lokaci mai tsawo a gidan
suna binciken shi suna binciken matansa me ya mallaka me matansa suka mallaka yake dukkanin su Hausa suke tatacciyar Hausa
kuma asali ma
da yake da suka yi barazanar kamar za su kashe shi yace a to in har ba ku jin tsoron Allah ba sai ku kashe ni ba Allah riga ya kaddara wata sai suka kana nufin mu ba musulmi bane ba mu din arna ne aka ce maka wai su din ai su musulmi ne
to kaga wannan ababai da a shekaru 20 da suka wuce idan kaji an yi fashi da makami sai a sashin kudancin kasar nan ba dai a sashin arewa ba in kaga an yi a arewa kuma galibi zaka samu wato ainihin yanci rani ne da suka zo daga can suke yi amma a yanzu ƴaƴayenmu suke yi kuma yake cewa daga ganin yadda aka shiga gidan naki da wuraren da aka je aka shiga a gidan to ya tabbatar cewa da wani ne wanda yake dangantaka da shi aka hada baki kuma shi wannan wani wanda ya san ko ina a gidan kawai kai tsaye wuri kaza yake nufa da wuri kaza yace ya sanya wato ya shiga burtu ya sanya abin nan amma ya rike fuskar shi da ba za a gani ba sai idanunsa to dukkan waɗannan ababai ne waɗanda da babu su a cikin ƙasashenmu sannan abu na takwas ha'inci kaga can gurin ka iya cewa waɗancan lalatattu ne waɗanda suke mashaya da ƴan kwaya da ƴan daba suke waɗancan al'amura amma ha'inci kuwa ba wani mai gida da yake da yara hudu ko biyar face yana jin tsoron su duka su ha'ince su ko hudu daga ciki ko uku daga ciki saboda kowa ya koyi ha'inci ba wanda yake zama da ubangidansa zama na fi sabilillahi shi ma da wuya ka samu mai gidan da yake zama da yaransa zama na fi sabilillahi kowa na fakar idan dan uwansa ne ga ya zai yi ha'ince shi ya ga ya zai yi tuce shi ka dauki yaranka kai shi kasuwa yana kokarin ya zai yi tuce ka wannan abu ne da yake haduwa tsakankanin matasan mu sannan abu na tara rashin tausayi rashin jin kai a tattare da matasanmu ba irin yadda da za ka ga cikin matasanmu akwai tausayi da jin kai jin kan nan ba ga mahaifansu kadai ba ga yayyen mahaifansu kannan mahaifansu dangi makwabta ka hatta iyayen abokanai mun tashi muna girmama iyayen abokananmu dan muna ganin baban abokinka aboki wato babanka ne mahaifiyar abokinka kamar mahaifiyarka ce a halin yanzu babu wannan tsakankanin matasanmu sannan abu na goma wato san kai ta yadda kowa kawai kansa yake tunani baya tunanin wani sai kansa idan wani alkhairi ne ya samu shi kadai in wani sharri ne to shi ya kubuta daga wannan sharri shi kadai dukkan sauran jama'a su shiga ciki shi bai damu ba ko ba wanda yake tunanin daukan wata mas'uliya wato ya dauki wani nauyi na wani wanda ba nashi ba a karan kansa nauyin kannansa mata ko kannansa maza ko iyayensa da suka gajiya suka tsufa sau kwana biyu wannan wani abu ne wanda ya kaka gida tsakankanin matasanmu sannan abu na wato ainihin na sha ɗaya zama na kashe wando da zama na tuma babanci babu wata unguwa daga cikin unguwanninmu face sai ka samu dandalin hira wurin shakatawar matasa masu hirar safe daban ta yamma daban wanda za a sanya bentuna hudu ko biyar kaga sun cika da matasa yan shekaru 15 16 20 25 wanda ba sa aikin fari balle sana na baki ba abinda ake tattaunawa akai sai tattaunawa game da kwallon kafa game da shirme game da waɗansu ababe waɗanda mutumin da yake da manufa a rayuwa baya mayar da wannan abin tattaunawarsa dare da rana safe da yamma sannan abu na 12 wato makauniyar biyayya ga dukkan abin da yazo daga yammacin turai ta yadda kowa so yake kwaikwayi turawa in ma cikin yanayin sanya tufafinsu in ma cikin ɗabi'unsu da halayyarsu hatta cikin yanayin yadda suke yin magana komai namu gaba ɗaya wato idan ka kalli matasanmu wato kamar photocopy ne na matasan America ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai tun daga tufafi har halayyar da ɗabi'a sai ɗan kaɗan ne daga cikin waɗanda za ka samu wai tufafinsu tufafi na musulmi ƴaƴan musulmi ɗabi'arsu da halayya halayya da ɗabi'a irin ta ƴaƴan musulmi wato gaba ɗaya an riga an canja kwakwalenmu da tunaninmu sannan kuma abu na 13 yanke zumunci ta yadda za a ga mutum babu ruwan shi da ƴan uwansa kawai yana tunanin kansa da shi kadai ba zai iya maka bayanin danginsa na wajen uwa ko danginsa na wajen uba ba wai ya ziyarce su ba suna wani gari hatta waɗanda suke gari ɗaya a wata unguwa ba zai kai musu ziyara ba ba ma ya ziyarce su ba ko da gari ɗaya suke ya san su ma cewa wane da wane da wane da wance ƴaƴa ne ga wan mahaifina ko kanan mahaifina
kowa mahaifiyata ko kannan mahaifiyata, babu wannan dangantakar kusan zumunci ya riga ya yanke a tsakankanin al'umma. Sannan kuma a abu na 14, yaduwar jahilci da karancin karatu. Jahilci game da addini da jahilci game da rayuwa, wannan shine abin da ya kaka gida a tsakankanin matasan mu. Ina jin waɗannan ababai da na lissafa su, wanda manufar lissafa su dai in kidaya shaidu cikin ababen da in an same su lalle waɗannan shaidu ne kan cewa tarbiyya ta rushe. In kuma da za a ce a neme su a rasa, to shaidu ne a kan cewa akwai tarbiyya. Yan tsakaninku da Allah cikin waɗannan ababai guda 14 na lissafa, akwai abin da yake kagene ne wa matasanmu cewa babu shi a tsakaninmu? Ban jin cewa akwai abu guda ɗaya wanda za a ce kagene game da matasanmu. Kuma a nan gurin ba wai ina zargin ƴaƴanka da ƙannanka da yayyanka, duk mu duka ƴaƴanmu ƙannanmu daga cikin matasa sun samu kansu a cikin wannan hali. Sai dai wata unguwar tafi wata unguwar, sai dai wata ƙaramar hukumar tafi wata ƙaramar hukumar, wata jihar tafi wata jihar. Dukan waɗannan al'amura ne wato ainihin da suke nuna, wato ainihin shaidu na sarari waɗanda suke nuna cewa al'amura sun kai matsayin da suka kai na lalacewa tsakankanin matasanmu. To cikin waɗannan ababai da na lissafa, mafiya yawansu za ku samu cewa al'amura ne suke da alaƙa da matasa maza, duk da cewa akwai abubuwan da suka shafi matasa mata. To amma idan muna son mu yi bayanin keɓantattun al'amura da suka shafi matasa mata daga cikin abubuwan da ke nuna rushewar tarbiyya, tabarruji, wato tabarruji shine fita cikin tsireti, bayyana tsireti, nuna tsokar jiki, nuna gashin kai, nuna kyallin kumatu da hasken leɓɓa, ƙoƙarin yin ado domin titi, ƙoƙarin yin kwalliya domin mutanen waje. Wannan wani abu ne da ya riga ya yaɗa tsakankanin matasan mu mata. Sailoli sun bi salo daban-daban na ɗinkin da ke nuna tsiraiti, wanda za a ga hannaye a waje, ƙauri a waje, a wani lokaci hatta cinyar ɗaya mace a waje. Kuma shedan ya ƙawata wa su matasa ɗin irin ayyukansu, da kansu suke sanyawa irin shigar da suke yi sunaye, da daga jin sunan ka san suna ne da ke nuna ci bayan ƙwaƙwalwar wanda ya sanya wannan suna. A yi shiga a sa mata suna wai jahannama, assalamu alaikum. A yi shiga a sa mata suna wai a tsokanin shari'a, sunan shigar kenan a tsokanin shari'a, shari'ar Allah, shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dukan waɗannan al'amura ne da ke nuna rushewar tarbiyya da lalacewarta. Kaga ƴaƴanmu mata sun fito cikin tsiraiti, yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi, kasiyatun ariyat, ga su da tufafi amma a tsiralata. Domin duk wani abin da ɗa namiji zai kalla a jikin mace ya yi sha'awa, an bayyana shi a sarari, ko kuma an rufe shi da abin da bai rufe shi gaba ɗaya ba, hasali ma ƙara masa ƙaye da sha'awa ya yi. To dukan waɗannan al'amura ne da yake sun yaɗu a tsakankanin biranenmu da ƙauyukanmu, sannan da yaɗuwar zinar a tsakankaninsu, sannan da yaɗuwar mummunar ɗabi'a, ya mace ta nemi ya mace. Wato waɗannan ɗabi'u guda biyu, a ce namiji ya nemi namiji ko mace ta nemi mace, wato munin su ya ɗara munin zina. Domin ɗa namiji an yi masa ginin jikin da zai sha'awar ya mace, haka ita ma aka gina jikinta a tsarin da za ta yi sha'awar ɗa namiji. A ce namiji don ya yi sha'awar mace, ba abu ne da za a ce sabon shiga ba ko wani abu sabon zuwa mai ban mamaki. Abin da yake abin zargi shi ne a ce ya yi ƙoƙarin biyan bukatarsa ta hanyar da Allah bai shar'anta ba, ya yi ƙoƙarin kwantar da sha'awarsa ta hanyar da Allah bai shar'anta ba game da matar, ko ita matar game da namijin. Amma asalin sha'awa ɗin ba abin zargi ba ne ba a shari'ance, hanyar da aka bi don biyan bukatar sha'awar shi ne zai zama abin zargi. Amma ɗa namiji ya nemi ɗa namiji, kwata-kwata ba a ɗabi'antar da ɗa namiji ba don ya biya bukatar ɗa namiji, ba a ɗabi'antar da mace ba aka halitta ta don ta biya bukatar mace da uwarta. Don haka lokacin da namiji ya sha'awar ɗa namiji, wato ita kanta sha'awar haramun ce, ballantana kuma abin da zai biyo baya. Amma ɗa namiji ne ya yi sha'awar mace, sha'awar ba ta zama haramun sai in ya zanto ta hanyar da ya nemi biya bukatar sha'awar ba ta hanyar aure ba ce ba. To amma ɗani miji ko an ɗaura aure abin ya zama halal? Mace in ta nemi mace ko an ɗaura aure sunan shi ma aure? Sunan shi lagawu da istihza'i da ayoyin Ubangiji. Abin ba zai ansa sunan aure ba. Amma ɗani miji zai aure ya mace ya ansa sunan aure, ya ansa sunan shari'a, ya ansa sunan ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji, ya ansa sunan aya cikin ayoyin Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sai zama aya cikin ayoyin Allah. Dan namiji ya sha'awar ya mutu kuma aure tabbata tsakanin su. Dan haka aka ce dan namiji ya sha'awar dan namiji bayan kasancewar ya saba wa Allah abin da yayi dabbanci ne. Waɗansu malamai ma suka ce yana kasar dabbanci domin ko cikin dabbobi ba kowace dabba bace ba namiji ke zakke wa namiji a cikin ta. Sai dabba da take kasasshiyar dabba cikin dabbobi. Ko da kare namijin kare baya ce wa kare, a ce lokacin da ɗa namiji zai wa ɗa namiji yana martaba ƙasa da ta kare, yana martaba ƙasa da ta jaki. A cikin dabbobi waɗanda aka hardato ko aka kiyayo cewa namiji na cewa namiji sai ne kamar alade, su ma ba dukkan aladu ba, sai banzaye cikin aladu. To a ce ɗa namiji ya je wa ɗa namiji, kaga wato yana ƙasa da wannan martaba kenan. Sannan kuma wato idan ɗa namiji ya je wa ɗa namiji, Ubangiji ta'ala a jikin ɗa namijin bai yi abin da zai ɗauke wa ɗa namiji kewa ba. Sai a jikin kyamata aka yi abin da zai ɗauke wa ɗa namiji kewa. Saboda haka wannan ma sai ya zanto wato wata cuta ce, wani ci baya ne. Domin idan mutum yana da hankali da natsuwa, ƙwaƙwalwarsa tana ba shi saƙo daidai, to shi ne zai ji turare ya ce alhamdulillah ga ƙanshin turare. Ya bi ta gindin kwata mai ce kai wari nake ji ko ɗoyi. To wannan idan ƙwaƙwalwarsa tana ba shi saƙo daidai kenan. Amma idan ƙwaƙwalwar mutum tana ba shi saƙo ba daidai ba, sai ya shiga banɗaki sai ya rinƙa jin daɗin zama a banɗaki. To kamar haka ne ɗa namiji da zai je wa ɗa namiji ya rinƙa jin cewa ya ji daɗi. Wato ƙwaƙwalwarsa ce ta toke, basirarsa da hankalinsa suka bushe tattare da shi. Shi yasa har zai yi sha'awar abin da ba a sha'awarsa, ya ji daɗin abin da ba a jin daɗinsa. To haka kuma idan mace ta zakewa mace ‘yar uwarta, da haka mace ta zakewa ‘ya mace wani abu ne da shi ma ya yaɗu a tsakankanin matasan mu ‘yan mata. Sannan su kansu a tsakankanin matasa mata ɗin akwai kangarewa iyaye da kangarewa dukkan wanda yake da jagoranci a kansu. Kowace tana ganin kanta ya waye za ta yi abin da ta ga dama. Sannan abu na biyar, tsananin kwaɗayin dukiya game da ‘yan mata irin na yanzu. A da ne ake yin ‘yan mata da saurayi zai je zance ya ba da kuɗi suke ɗauki kayanka. Amma a yanzu ita za ta rinƙa maka lissafi na cewa tana son ta je shopping, supermarket kaza don ka bata lokaci kaza. A yanzu mata ya kai matsayin saboda kwaɗayi na dukiya ‘ya’yanmu ‘yan mata. A yau idan aka turo sabon manaja na kamfanin kaza, ko sabon darakta a ma’aikata kaza, ko manajin darakta a kamfani kaza, ko kwamishina kaza a ma’aikata kaza, ko famtek a ma’aikata kaza, wanda zai fara sanin su ne ‘yan mata waɗanda suke yawo ofisoshi don tallata kansu. Wanda za a ganta da yadda ka a riƙe da ita, idan ka bincika a jakar ba komai a cikin sai kayan kwalliya, ɗan ƙaramin madubi da jambaki da hoda da jagira da kuma katon littafi na adiresi da lambobin waya na mutane. Duk inda ka je inda ake buga waya ta kuɗi za ka samu ‘yan mata suka fi yawa sama da ‘yan maza. Da an tashi daga nan gurin, ko mun dare muka tashi, ka tafi Nisal inda ake buga waya ta arhaɗin nan. In ka je ka kirga mutanen da ke wajen suke buga waya, za ka samu biyu cikin uku ɗinsu ‘yan mata ne. Kuma duk matan da suke buga za ka samu ba mace ‘yar uwarta take bugawa ba, wani saurayi take bugawa ko wani namiji. Wani lokacin wani wanda ya haife ta, amma saboda tana son kuɗi suke samartaka da shi. Wani lokacin wani wanda ya yi jika da ita, amma saboda tana son kuɗi suke samartaka da shi. Saboda haka yaɗuwar wannan wani abu ne da ke nuna rushewar tarbiyya. Sannan abu na shida daga tsakankanin ababen da su ‘yan mata suke yi wanda ke nuna rushewar tarbiyya, kamanceceniya da kafirai wajen tufafi. Mun tashi a nan unguwar fage na tashi kusan a wannan tsufin, idan akwai gidan da ban taɓa shigawa ba su da yawa tun daga nan gurin har kai yamma, har kai nan, idan kai nan har ka dangana da wafa. idan kai nan gurin kai yamma har ka yamma maso kudu ka je har plaza kai nan gurin da wuya a ce ga gidan da ban taba shiga ba sai dai masu gidan sun manta wannan tsakankanin shekarun 1973 74 75 67 da wuya a ce akwai gidan da ban taba shiga ba a nan gurin mun tashi muna yara in an gama ta da suket a nan unguwar jifan ta yara ake ana cewa aljana a kabir ba sa yi duk wata mai karamin suket sai dai a sabon gari amma ba ta isa take to ko da cikin fage ba ballantana kuma ta shiga cikin badala ba zai yiwu ba matasa da suke zuwa yawon dare su sanya ket dabaran da suke irin yan cikin gari din nan sai dai ket din mutum da dogon dansa irin pantalo din nan da irin takalmin nan mai tsini irin high heel din nan sai dai mutum ya sa shi a butun motarsa ya tsuke shi ya kudin da cikin kaya daure in ya je sabon gari ya samu wata yarkwana ya fito ya sa ya zanzaro ya shiga gidan rawa ya gama in ya gama kuma ya cire su sannan ya sawo babban riga ya sha kunu ya rike tarbansa mai ladanai ya koma cikin gari wallahi wannan duk shi ne abin da muka gani da idanunmu ka duba irin canjin da aka samu daga 70 wani abu zuwa yanzu 2005 ka duba irin canjin da aka samu to yanzu ƴan matanmu ne za su rinka sa skirt ƴan matanmu ne za su bar gashi a kwaye ƴan matanmu ne suke kona gashi ƴan matanmu ne za su bar farce zako-zako kamar kyanwa sannan bayan an bar farce din zako-zako sannan kuma a yi masa fenti baki ko ja ko wani kala daban ka duk wannan ɗabi'u ne na kafirai sannan kuma a sanya takalmi wanda yake mai tsini da tudu sannan kuma a je a aske gira a je a sassake haƙora wai dole sai ta yi wuturiya dukkanin waɗannan ababai ne wanda la'anta ta zo a kansu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Abdullahi ɗan Mas'ud ya rawaito wanda yake cewa la'anallahu al-washima wal mustawshima Allah ya la'anci al-washima wal mustawshima al-washima wato ainihin mai shaushawa ko mai zane wal mustawshima da wanda tun nema a yi mata malaman da suke bada misali a da idan ka duba cikin kutub na shuruhul hadith sun suke bayanin wata al'ada ta larabawa a da tun lokacin jahiliya mace za ta je a yi mata ado a yi design din ko a yi hoton ko a zana wata halitta kifi ko wani tsuntsu ko wani kadangare ko kunama a nan zira'in hannunta ko a cinyarta ko a ƙaurinta idan aka zana kamar da bairo ko wani abu sai kuma a sanya allura a tattaka sai jini ya fito to sai a sanya lalle idan aka sanya lalle ko wani chemical idan ya kame a wajen to sai ya zanto abin ya kame kamewar da ko ka wanke shi ba zai wanku ba to sai malamin ke cewa wannan ita ce washima wanda take yin wannan sana'ar ita aikin da taiwa mutane wannan abiyata Allah ya tsine mata ita wanda ta nemi a yi mata ita kuma Allah ya tsine mata to sai mutane suke ganin wannan kamar wani abu ne da ya faru a lokacin jahiliya a yanzu sai turawa suka dawo da su ta hanya ta zamani a yanzu daidai da nan girar ido akwai mashin da suka yi mai allurori wanda zai tattake wajen a sa waɗansu chemical sai ya zanto kullun idan ki wato an sa miki kwalli wanda yake automatic one wanda ko kin wanke ba zai wanku ba jagira ita ma automatic wanda ba ta wankuwa sannan kuma leɓɓa su ma sai a gyaggyara su kasan wani yanzu idan wani yayi har yayin bakin leɓe ake bayan an yayi yayi na leɓe wanda yake mai ruwan toka to su kuma ake yayin bakin leɓe to shi ma har allurori aka yi da wani mashin wanda zai tattaka cikin da ya hukuda da zafi waɗanda suka faɗa ɗin suka ce idan ana yi wa mutum bala'in zafi amma haka za su jure a yi musu sannan a sa wani chemical ya rana abin gwargwadon yadda kike so idan kina son ki zama brown idan kina son ki zanto kaza kalar da kike so shi zaki fara a yi miki to kaga duk wannan ya shiga cikin wancan hadisi na al-washima da al-mustawshima Allah ya la'ance su sannan Allah ya lanci al-mutanammisat waɗanda suke gara suke gyara wato gyararsu su a'aske su a'aske har ta yi wato kamar wata sabon tsayuwa wajen dai kawai a yi kwalliya su ma Allah ya lanci su sannan da waɗanda suke zuwa a gyaggyara musu haƙoransu don a yi musu washiriya su ma Allah ya lanci su sannan da dukkan wanda suke wani yunƙuri na canja halittar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta Allah ya yi ki wato ba fara ba kina son ki zama fara ki ta amfani da wadansu mayuka wadanda za a gyaggyara ki. Ubangiji ta'ala ya yi ki da wata sifa wadda ke kina ganin kin rena wannan sifar, sai ki je ki biya kuɗi a yi miki aiki dan dai a gyaggyara ki, a tayar da tsinin hancin ki miƙe sosai, sannan kuma a gyara kumatun ki idan sun cicciko yadda za su abin nan, sannan ma a gyara muryar ki yadda muryar ki za ta masa siririyar murya. A rinka faɗa miki nau'ikan ababen da za ki rika ci ko kina sha, kuma kina zuwa likita yana duba makogarin ki lokaci bayan lokaci. Duk wannan rashin mutunci Turawa ne suka kawo shi, dan dai wai kawai a canja halittar Allah. Sannan kuma da yadda suka fito da tsarin ba, idan mace wato kamar ƙugunta ya mata girma da yawa, yadda za a gyaggyara yadda za ta yi daidai wa daida dai haka. Duk waɗannan ƙoƙarin da tahiru khalqillah da shaytan ya alwashi cewa sai na sanya mutane sun yi yunƙurin canja halittar Allah. Wannan ababen a hankali duk suna shigo mana ba tare da mun farga ba, duk sun yi kaka gida a cikin wato ainihin ƴan matanmu. Sannan kuma abu na bakwai wato tallata mutunci. Ila wani ce kayi maimai domin zina suna cikin tallata mutunci, a akwai waɗanda ba zina suke ba amma suna tallata mutuncinsu. A yau kamfanoni na ƴan jari hujja, duk wanda ya bude wani kamfani wanda yake son hulɗa da jama'a, duk wanda ya bude wata kasaitacciya haɗaɗɗiyar supermarket da yake son ya kira customers abokanan hulɗa, duk wanda ya bude banki, to babban karan farautarsa da zai jawo masa customers su ne mata, matan ko matasa, sababbin fitowa daga jami'a waɗanda suke da kendiri, waɗanda basu riga sun yi aure sun hayayyafa ba, ballantana a ce wato ainihin yara sun canja musu fasali, to su za a ɗauka aiki, su za a ajiye a kan kanta, ita ce kashiya mai kirga kuɗi, ita ce gwanin murmushi, kuma za a bata training na musamman da wani orientation bayan an ɗauke ta aiki. Cikin san fa akwai buƙatar canja kaya a kan kari, kwalliya iri daban-daban, sannan kuma da sakin fuska. Duk wanda ya shigo farkon haɗa idon ku da shi, ki ɗan sakan masa fuska ki yi murmushi, sannan kuma ki rinƙa sa turare mai ƙanshi. Duk wannan yana ɗaya daga cikin ababen da zai sa ɗauke ki aiki idan ki iya wannan karuwancin rashin mutuncin da kika iya kenan. Kaga wannan tallata mutunci ne. A nan gurin kaga sai suka cewa ba zina take ba, aiki take halale su take ci. To amma ba a ɗauke ta aikin nan ba sai da waɗannan ƙa'idojin, ko ba za a bar ta a wajen aikin nan ba sai da wannan ƙa'idojin. Domin inda za su ɗauke ki aiki a banki ko a wani kamfani na inshora ko a wani supermarket, a ce ki sanya hijabi kila hadda niqabi da safar hannu da safar kafa, wallahi gobe za su kore ki. Dan su abin da suke tallatawa, suna tallata magi da sabulun wanki da sabulun wanka da man goge haƙora, amma kuma ki bada kyallun kumatinki da hasken kirjinki dan saboda a zo a sai waɗannan al'amuran. In har biki haka ba za su ɗauke ki aiki ba. To a yau da dama daga cikin matanmu sun samu kansu a cikin wannan halin. Za a zuga su cewa akwai albashi mai yawa ko a banki ko a kamfanoni na inshora, amma kuma sun manta da cewa in sun kirga albashin sai su ga cewa ƙarshe sai sun yi cuku. Don babu yadda za a yi kina aiki a wannan waje ana baki albashin mai tsada, face dole sai ya zanto kayan da za ki rinka canjawa kila kowane wata ne ko kowane wata biyu sai kin canja tufafi. Biki isa ba ki sanya wata atamfa so bakwai ana ganin kina zuwa da ita, kina ganin biki cinye ba. Ko biki isa ba ki sanya wata atamfa yar Kaduna daga UNTL Kaduna ko wani Cote d'Ivoire, ai duk wannan ke kin san kin yi kaɗan. Dole sai irin Hollandis nan da duk atamfofi masu tsada da wani lenti na garari da wata shadda ta masifaffiyar shadda da waɗansu kaya ƴan kanti masu tsari waɗanda za su bi jikinki su lafi, sannan har a ɗauke ki aiki akan wannan. Kaga wannan ka iya cewa tallata mutunci kenan, wato da mutuncin ta take ci ta sha kuma ta yi tufafi. To wannan mun samu kanmu a cikin wannan halin. Sannan kuma abu na takwas, kokarin gujewa aure da yawancin matasan mu ƴan mata suke yi, saboda an zuga su cewa idan ta yi aure kicin za ta zama baiwa, kicin zai koɗar da ita, da haka ita ba za ta yi aure ba sai ta shakata ta huta a duniyarta. To kuma babu yanda za a ki shakata ki huta cikin kwanciyar hankali, domin in dai kin yi shekaru da suka kai ki yi sha'awar ɗa namiji kin balaga, dole ki yi sha'awar ɗa namiji tunda ke ba mala'ika ba ce ba. wannan ɗa namijin ko na aure ko na haram. Idan kika ce kin gujewa aure, zaki je ki tarar da na haram wani shugabanki a wajen aiki, ko kafin a dauke ki aikin ko bayan an dauke ki, idan kina bukatar promotion akan kari, ko idan kina bukatar a ajiye ki a garin da kike so kar a miki transfer zuwa garin da baki so, dole ki bayar da kai gurin wani. Sannan kuma kina jin tsoron in kin bayar da kanki wajen wani kika haihu, to kuma za a samu rashin mutunci tattare da ke da iyayenki, kin jawo wa gidanku gaba ɗaya rashin mutunci. To sakamakon haka ya zaki, sakamakon haka sai ki rinka amfani da allurori da magunguna na hana ɗaukan ciki. To su kuma suna da side effect nasu, za su haifar miki da waɗansu matsaloli a jiki, za su canja miki hatta yanayin jinin al'adarki da yake zuwa kowane wata. To sannan idan ɗa namiji ne kadai ta hanyar aure, ta hanyar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuke tare da shi, sai ku shekara 10-15 in shi iya kula da jikinki, ki zanto kamar ke kamar wato ba ke ba, a ga ƴaƴanki a rinka tsammanin ƙannanki ne, saboda ki iya kula da jikinki kuma namiji ɗaya ne. Amma idan za ki fasikanci baki isa ba ki ce namiji ɗaya ne, mazaje ne da yawa, duk za su kashe miki gargada. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ki ga tsufa ya kama ki, wanda yake zuwa jiya ya miki daɗin baki ko ya rubuto miki wani text a cikin handset ɗinki mai daɗin karantawa, kina ta maimaita shi kina nuna wa ƙawayenki, fa ga abin da mutumin ya rubuto. Bayan shekara ɗaya ko biyu sai ki ga ƙanwarki yake nema, ke ɗin idan ya ganki kawai sai ya sha kunu, kamar ma bai taɓa saninki ba, ya riga ya gama da ke. Dalibai da suke karatu a university za su fi kowa ba da shaida akan wannan, da zaran an ɗauke su a shekarar farko dukkan ɗaliban university kowa yana rububi ne cewa sababbin zuwa sun zo kafin kansu ya waye. Shikenan zai yaudare ki da sunan irin group study ɗin nan, da sunan a je a taimaka miki wajen registration, da sunan a taimaka miki ki samu hostel, da sunan kowane irin abu za a yaudare ki har a gama da ki. Daga lokacin da kika je shekara ta biyu ta uku, mutumin da ya yaudare ki ɗin sai kiga kuma yana bin wata sabuwa da ta shigo cikin ƙannanki, ke ya gama da ki. Kuma ɗan namiji na cutar ƙyamata akan irin wannan layin, dan namiji Allah ya masa durin jikin da zai yayi da mata hudu ko biyar ko shida, ma'ana yayi da ya da ƙanwarta da ƙanwar ƙanwarta da ƙanwar ƙanwarta har zai yayi da ƴarta, yana nan a matsayin shi na yadda yake, ke kuma ke ce zaki canja. To wannan shine halin da yawanci ƴan mata suka samu kansu a ciki, sun guje ma aure amma kuma sun fada cikin wani sarko na shedan, sawa'un shayatin al-ins ko shayatin al-jin, shedanin mutane da shedanin aljanu. Ya ƴan uwa, waɗannan al'amura na tabbatar cewa su ma ababai ne na zahiri da suke nuna rushewar tarbiyya tsakankanin mu. Ya rige na mu yi tunani me ya kawo wannan, babu wani abin da zai zo haka kawai ba tare da sababin da ya haifar da shi ba. Yanzu wannan cutar ce, kowa ya yarda akwai wannan a tsakankanin mu, kuma inda za a tashi wani daga cikin masu saurare ya yi bayani, kila zai fi ni gwanin cewa wajen yin bayani. Na manta da ababai da dama waɗanda ban kawo su ba, na jahilci ababai da dama wanda wanda ya fi ni kutsawa cikin jama'a ya san dubban su, amma waɗanda suka bayyana ne wanda gama garin mutane iri na za su iya sani shi ne na faɗa. Amma kila inda za a samu waɗansu gayu su yi bayani, to a nan gurin sai ya zanto kamar ban ce komai ba. To sai mu kalli wani sababba sai ka kawo wannan. Hakikanin gaskiya akwai sababba da dama da sai ka kawo fadawa cikin wannan halin. Ɗaya daga cikin sababba, halin ko oho da iyaye suke nuna wa game da ƴaƴansu. Ɗa amana ce a wuyan iyaye, ya kamata su san wannan. Amma da dama daga cikin iyaye sun ƙyale ƴaƴansu, babu karatun addini, babu karatun zamani, babu kuma wata kwakwaran sana'a da mutum zai iya rayuwa a kai. Sannan bai saba yawa yaro faɗa ɗin ba tun lokacin da yake yaro har ya zuwa lokacin da ya girma ya fi ƙarfin a yi masa faɗa. Wannan halin ko oho da iyaye suke nunawa ya taimaka wajen samun irin wannan. Waɗansu da hujjar aiki, waɗansu da hujjar sana'a, galibinmu mukan fita ne da safe ƙarfe 8 tun daga ma'aikaci har ɗan kasuwa, kuma ba za mu dawo gida ba kila sai ƙarfe 8 wani lokacin har zuwa 10 na dare. ba aikacin da zai taso karfe 3 ko karfe 4 ko ya taso ko ya gudo daga wajen aiki kafin lokacin tashi yayi, ba ya da lokacin fa da zai zo gida ya zauna da matarsa don ya tattauna game da makomar yaransa. A'a, galibi da ya taso yakan zarce dandalin da yake hira ne wurin shakatawa wajen abokanai, a yi ta hira har sai bayan isha'i, har sai karfe 10 ko karfe 11 sannan ya zo dare. Kafin ya zo gida, dare ya yi, matar ta yi barci, yayan sun yi barci, da safe kuma ya riga su fita. Kaga wannan babu ruwanshi da yayansa, ba ya da awa ɗaya da ya ware da yayansa cikin awanni 12 a yi ne. To ya za a yara ba za su lalace ba mazajen su ko matansu? An kyale tarbiyyar gaba ɗaya a hannun mata, su suke damuwa, su za su kore yaran ku tafi makaranta ko islamiyya ɗin ko makarantar allo ko makarantar boko, kaɗan ne daga cikin iyaye da suke tsayawa su cewa yara ku tafi makaranta ko ta addini ko kuma ta boko. To kaga wannan halin ko oho sababi ne daga cikin sababa da ya kawo wancan abin da muke ce. Sababi na biyu, kasawar tsarin karantarwarmu wajen ba da tarbiyya. Muna da nau'ikan makarantu guda uku. Nau'i na farko makarantun allo, nau'i na biyu makarantun islamiyya, nau'i na uku makarantun boko. Idan ka ɗauki makarantun allo, babban gudunmawar da suke bayarwa ya yaro zai haddace alkur'ani ko ya haddace wani kaso na cikin alkur'ani, amma ba su faye kulawa da yaro ya san ko da fassara ɗaya ta ayoyin da ya haddace ba, wanda akwai buƙatar sanin haka. Ba su faye kulawa da ɓangarori da dama da suka shafi tarbiyya ba. Allah hakika za su taimaka wajen sun mamaye awannin da yaro ya kamata, inda bai je ba zai tafi wani shirman daban. Awannin gaba ɗaya an sa shi a wato ainihin ƙarƙashin kafaki na alkur'ani mai girma. To ɓangare na bincike makarantunmu na islamiyya, waɗanda su kuma ake koyar da waɗansu al'amurra waɗanda suka shafi addini ko matakin farko na harshen larabci. Ɓangare na uku su ne makarantunmu na boko. To a yanzu a nan in tambaye ku, a cikin waɗannan nau'ikan makarantu guda uku da muke da su, ko mu taƙaita ƙididdigar tamu a ƙasar Hausa, wani nau'i ne daga cikin nau'ikan nan guda uku ya fi ɗaukan kaso mai tsoka na yaranmu? A yanzu dai ko shaka ba makarantun boko sun fi adadi na yara sama da makarantun allo. Dan za ka samu makarantar boko ɗaya primary tana ɗauke da yara na kusan makarantu 10 ko 15 na makarantun allo. Primary kenan, banda secondary ƙarama ko babba. To kaga sauran suna waɗancan makarantun na islamiyya da na abin nan. To idan ka ɗauki na allo, na riga na faɗi gudunmawar da suke bayarwa a haddace alkur'ani, amma akwai janibi mai mahimmanci na tarbiyya da karantarwar addini ko sanin hukunce-hukunce na addini wanda yake sun yi karanci a ciki. Idan ka ɗauki makarantunmu na islamiyya, wato in anan fage akwai makarantun islamiyya kamar guda 15. 15 ne? Ai, za su fi 15. Idan aka ce akwai makarantun islamiyya guda 50 a fage, ba za ka yi mamaki ba. To ban tsammanin akwai guda uku waɗanda suke bin tsarin karantarwa iri ɗaya, syllabus ɗaya. Kowace makaranta masu ita ne suka tsara mata me za a karanta. Ya dace ko bai dace ba, su ne sun sa suna yi, kuma sun buɗe tawagun a gareji ko a sauran ƙofar gida ko a makaranta ginanniya mai aji. Sa iya yin tarayya wajen abu guda ɗaya wanda ke fi yaɗuwa a kasuwa. A larabci a sa bari wa biba ko a larabiyatul jadida fi Najeriya, wannan gidan kowa da ku. A sa majma'ul bahraini, wannan shi ma za ka samu wurare da dama akwai. A sanya 40 hadis, za ka samu galibin makarantun islamiyya akwai. To a nan waɗannan littattafai a yadda suke, shin masana ne ta fuskar ilimi da tarbiyya suka ga dacewarsu a karantar da su a makarantun yara, ko kuma da ka muka yi ta sa su? Littafin 40 hadis kwata-kwata bai dace da aƙalliya ta yara ƙanana ba, babban ma sai wanda ya daga ciki. Domin yaro ƙarami ɗan shekara 5-7 zuwa 10 ya kamata duk hadisin da zaka karantar da shi, na farko ya zanto hadisi ne da kake da tabbacin inda ka ɗauko shi sahihi ne, cikin Bukhari ko Muslim ko wani littafin hadisin da ke kulawa da sahihan hadisai. Na biyu, ya zanto hadisin kar ya wuce layi ɗaya in ya yi yawa layi biyu, ba ya da tsawo da yawa. Amma ɗauki hadisin inna mala waɗansu daga cikin mutum zai garin su abin nan firani, su kuma sun shigo cikinmu. Da idan ka lura, gaba ɗaya waɗanda ba musulmi ba a Kano sun takaitu ne a sabon gari. Duk inda ba sabon gari ba to za ka samu cewa ba su da yawa, ko a Birgir ko a Gama za ka samu ƴan kaɗan ne. Amma a yanzu babu wata unguwa da ta fi ƙarfin in ya mulkinsa ya kama haya a cikinta, kuma ya zauna, kuma ya kama ma gida wanda yake mai bene. Mu ko muna makwataka da shi a gidajen da babu bene, kuma da safe ya fito akan wannan barandan benen daga ji sai wani tawul ɗinsa ga gashi a kirjinsa buzu-buzu, yana yin baki, yana burushi, yana goge bakinsa, duk ana kallonsa. ‘Ya’yanmu su rinka ganin abin da ba su taɓa gani ba, mu mun taso ba ma ganin wannan muna yara. Ila wani har yayi shekaru uku, har ya kai shekara 15, in dai ba irin wanka a tafki ɗin nan ko a kududdufi ba, bai taɓa ganin kirjin wani ba. To kaga anan wurin kuma kirji ne na yara zai gani ‘yan uwansa, amma sai ya ga kirjin ƙaton namiji ko cinyar wani ƙaton namiji yana yawo daga jiran wando. Wanda mun tashi mutum bai sai yawo daga jiran wando ba na cikin gari. Hatta waɗanda suke shahararren ‘yan ƙwallon da aka yi a nan unguwar, waɗanda idan aka je ne ko dai filin kuka primary school ko ina ne aka je aka gama training, in za a dawo cikin gari lokacin magariba ɗin nan za a sa dogon wandon na irin na substitute ɗin haka, babu yadda za a ga mutum ya shigo daga jiran wando yana yawo cikin gari. To amma yanzu wannan ya yaɗu tsakaninmu, saboda mai takuɗarmu da arna sai ya sa ɗabi'unsu ɗin muka ɗauka tasirantuwa da su. Sannan kuma daga cikin abubuwa da suka kawo rushe tarbiyyarmu, gidajen sinima sun ba da gudunmawa mai yawan gaske, saboda abinda suke nunawa na fininnika, na tsiraishi, wani lokacin ma na batsa. Sannan kuma daga cikin abubuwan da suka kawo rushewar tarbiyya a ƙasashenmu, farmaki da aka kawo mana ta hanyar tauraron dan adam satellite, wanda a da Mala Abubakar Hussaini shaida ne, tunda makaranta allo ɗaya muka yi, gidajen da muke zuwa mu kalli talabijin a daidai tsokokin inda muke ba su fi gidaje biyu ba, inda akwai talabijin, daga ciki akwai gidan su Mala Abubakar Hussaini, shi yasa muka zama abokai don mu je mu ga talabijin. Gaba ɗaya fa sai ka haɗa wajen gidaje 50 ko gidaje 100 guda ɗaya ne da talabijin, kuma talabijin ɗin tashar tana Kaduna, daga can za a nuno komai. Idan an ɗauke ta shikenan babu abin da ka sani a duniyarka, kaga sai ka tashi da cikakkiyar ɗabi'arka da al'adarka. Amma a yanzu babu yanda za ka kirga gida uku a jere wanda babu wani gida mai satellite. To waɗansu sukan yi dabara su ce bari mu sa satellite ɗin na ƙasashen Larabawa. Waɗansu Larabawa sun fito rawai rashin mutunci, idan ka kalli tashoshinsu. Dole dan ka sa satellite da kasar Laraba, kar ka dauka wai kawo tudun musulmi. Waɗansu za su ce za su koyi larabci, ba za su koya, galibin su ba larabci suke ba, wani shirme suke yi. Yadda ka san turancin inyamurai, su ma haka suke larabci, ba sa yin grammar one ɗin wanda yake na fi sabilillahi, saukanke daga sama, sai shirman larabci. Sannan ko ma sai aka jarrabu da su, sai a ce ai Laraba amma ba sa sa hisabi. Su kuma mutanen mu sun dauka duk inda Balarabe yake musulmi ne, bayan Balarabe ba dukkan su ne musulmi ba, akwai Kirista a cikin su. Yanzu Larabawa a Lebanon, Kiristan su sun kai kashi 30 zuwa 35 cikin 100, kuma makaman gwamnati kan su suke rike da wajen kashi 70 cikin 100. Larabawa a Syria su ma population ɗinsu zai kusan kai 30 ko wani a makamancin haka cikin 100. Sannan Larabawa a Kuwait, kaga dai cikin Jaziratul Arabiya kenan akwai Kirista a ciki. Larabawa a ƙasashen dama irin su Egypt akwai Kirista a cikin su. Saboda ganin kawai mutum Balarabe ne ko wata mace Balarabiya tana labarai ta kwaye kanta sai a ce ai Larabawa ma ba su hijabi, ko ba ke san ba arniya ce ita wannan, ita ba musulma ba ce ba. To kaga tauraron dan adam ya taimaka wajen yaɗa barna, sai yadda muke ganin waɗansu ababai da ba ma ganin su. ‘Ya’yanmu suke ganin ababai da ba ma ganin su, musamman waɗanda suka sa wato tauraron ɗan adam na Turawa, musamman waɗanda kawai ma suna nuna fasadi. To kaga wannan ko suka ba ya taimaka wajen yaɗuwar ɓarna. Sannan wani abin da ya shigo kwanan nan shine internet. na ce ya shigo kwanan nan yana nufin game da mu. Kaga a internet wanda idan mutum ya iya shiga kawai zai bude dittacin da ya ga dama ne ta fasadi. Tashar da ɗan namiji na saduwa da ya mace kana kallo a lokacin da ake abin, tashar da mace da mace, tashar da namiji da namiji, tashar da namiji da karya, tashar da mace da kare, duk akwai irin waɗannan ba, akwai irin waɗannan ɓarnar duk ana gani. Matar da ita ba ta yi da kowa sai da doki ko da jaki, namijin da ba yi da kowa sai da jaka ko da karya, irin wannan rashin mutuncin shi ne Turawa suke yaɗawa galibi a waɗansu website ɗin da aka yi rashin mutunci. Kuma su da kansu suka yi bincike cewa idan ka kasa website da ake da su a cikin internet kashi 100 suka ce akwai na ilimi da na menene da menene masu yawan gaske, na barna ɗin kila 10 ne cikin 100 ko nawa makamancin haka, amma masu shiga internet ɗin kuma idan ka kasa su kashi 100 suka ce kashi 97 ko da 8 dukkan su suna shiga wannan bangaren na fasikanci ba na ilimi ba. Idan kana son ka yi bincike ka dai duk inda wani internet cafe yake a Kano ko kan titin Ibrahim Taiwo Road ko Daula Hotel ko duk inda wani internet cafe yake, ka je ka kalli waɗanda suke zama a wajen kuma ka ga wani website suke buɗewa ko ka ga